Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Karaga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil, a jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa ra'ayin juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus. Bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin kasashe 166 ciki har da Amurka domin karfafa martanin duniya ga barazanar sauyin yanayi. Gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe wasu ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke rikici da ƙasar a ranar Lahadi, bayan da ma'aikatan suka kutsa a shingayen tsaro guda biyu.
Kanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da Majalisar Wakilan Najeriya ke dakon bayyanar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gaban Tagoba Alhamis, ko menene aka shirya?
Yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba. Shin zai zo ne ya yi faɗa, da mun ya faɗa kuma kowa ya watse, ko kuma za a yi close session, za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba?
Haka kuma za a ji cewa duk wani koke-koken rashin tsaro da ake a Najeriya har yanzu 'yan bindiga na cin karansu babu babbaka.
Oye, bayan katifa shi ko yana ba gadangar makowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara, bayan ƙarhin da sun kaso kamai ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya faɗi.
Haka nan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sun yi ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da shirin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Talata, shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus, ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19, a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A wani taro a garin Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yadda COVID-19 ke ƙara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin Amurka. Biden ya yi alƙawarin ba mutum miliyan 100 maganin rigakafin cikin kwanaki 100 da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kaɗai ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu yaƙi cutar. A hali da ake ciki kuma, zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya Talata, waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta'addabi ƙasar da ke kan gaba, da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15, kana sama da wasu mutum 283 kuma suka mutu. Biden, da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ya lashe takobin yaƙi da annobar, kana ya kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkinsa. Adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka, lamarin da ya kai mutum 200,000 ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda. Yayin da Amurkawa da dama a wasu wurare a cikin ƙasar suka kiyarda da saka takunkumin, Biden ya ce garin shi na Wilmington da ke Delaware da suke saka abin rufe huskan ba suna yi ne don siyasa ba, sai dai suna nuna kishin ƙasa ne. Biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa, amma ba wai alfarma ne ga wasu mutane ƙalilan ba. Bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da Amurka domin ƙarfafa martanin da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurɓatacciyar iska mai illa ga tsiro. shugaban Amurka Donald Trump dan Republican da ya taba fatali da batun canjin yanayin kana ya karyata batun ya janye Amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara. Yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin kasar. Amma zababben shugaba Joe Biden, wanda shine mataimakin shugaba Barack Obama a lokacin da Amurka ta shiga yarjejeniyar, yayi alƙawarin sake mai da kasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Shirin yanayi da zababben shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ke niyyar aiwatarwa, ana masa kallo wanda ke tattare da tsinkaya fiye da duk wata gwamnati a kasar Amurka, tare da shawarar saka jarin dala triliyon guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar 2050. Bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba, Biden ya naɗa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka a kan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry, wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris, zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasa na sabuwar gwamnati, lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaki da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa.
In an jima kaɗan, Baba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, a wani mataki na warware zare da abawa a harkar tsaro da ke addaban Najeriya ne, Majalisar Wakilai ta gayyaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya bayyana gabanta domin amsa tambayoyi. Kuma shugaban ƙasan ya amsa kiran. To sai dai wasu 'yan majalisar suna tunanin ba za a kammala lafiya ba, saboda akwai fushi a tattare da 'yan majalisar, musamman ma 'yan adawa da ke kira da tsige shugaban ƙasar. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Wannan gayyata da majalisar wakilai ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari ita ce irinta na farko tun da ya hau kadagar mulki a shekara 2015. Gayyatar ta biyo bayan kudirin doka ne da wasu mambobin majalisar daga jihar Borno suka gabatar akan kisan gillar da 'yan Boko Haram suka yi wa wasu manoma 43 a jihar. To sai dai, duk da cewa shugaba Buhari ya amsa gayyatar, kuma har an sa rana cewa gobe Alhamis ne zai bayyana, amma al'amarin yana neman ɗaukan sabon salo, domin an ce ba majalisar wakilai kaɗai zai je ba, za a yi haɗin gwiwa ne da majalisar dattawa. Wani abu da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce akwai abin dubawa.
Ta yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba. Shin zai zo ne ya yi faɗa, don ya faɗa kuna kowa ya watse, ko kuma za a yi close session, za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba? To abu ne ya zo ya haɗa da harkar tsaro. Ba wata gwamnati a duniya wanda za ta zo ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanade-tanade da ake na harkar tsaro, don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta.
A lokacin da yake nashi nazarin, shugaban kwamitin kula da harkokin sojin sama a majalisar wakilai, Shehu Muhammad Koko, ya ce ba daidai ba ne majalisar wakilai ta yi ƙuduri na gayyatar shugaban ƙasa, amma kuma haɗa su da majalisar dattawa.
Constitution ya ba mu dama cewa mu yi dokoki na cikin gida yanda za mu tafiyar da al'amura na majalisa na House of Representatives kenan, su kuma Senate suna nasu. Mu kamar yadda kika sani, abinda aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ana buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu, ni kowa ya san matsayin na a ƙasar nan, na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a yi summoning nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai ba da bayani. Ni na ce ba yadda me hujjar da za a kira shi, na faɗa ba shi ne soja, ba shi ne cewa air staff ba, ba shi ne cewa army staff ba, ba shi ne na navy ba, shi ne IG ba. Shi shugaba ne wanda ke kowa ya sani aikin shi, constitution ya bayyana aikin da zai yi ta bukata ko ta policy ko ta duk abin da ya kamata, kuma an bayar kuma yayi.
A wani abu mai kaman mayar da martani, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce kafin a yi zaman haɗin gwiwa sai majalisun biyu sun amince tukuna.
In shugaban kasa yana son mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada, to ya rubuto. No, in ya rubuto mu sai mun zo mun karanta ma namu a zaurin majalisa, mu ce musu to ga takardar da muka samu wajen shugaban kasa yana son a zo a yi wannan, kun yadda za ku haɗu da sauran su ba da wannan jawabi ne? In mutanen mu sun ce eh, sun yadda zuci ne, shikenan sai mu abun, amma in suka ce ba za su zo ba shikenan.
Tun a daren jiya Talata ne shugaba Muhammadu Buhari yake ta tarurruka da gwamnoni akan batun tsaron kasa. Abin jira a gani shine ko sakamakon tarurrukan zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya canza ra'ayinsa game da zuwa majalisar, lokaci ne kadai zai bayyana haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babe ya dawo da labarai.
A jiya Talata, ‘yan sandan Hong Kong sun kama ‘yan fafutuka guda takwas da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar watan Yuli a wani yunkurin danne ‘yancin faɗan albarkacin baki a ƙasar mara cikakken iko da ke ƙarƙashin China. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce waɗanda aka kaman sun haɗa ne da tsofaffin ‘yan majalisar dokoki kamar Wu Qingwei da Eddie Chu da kuma Louis Kong Hong, tare da ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira Figo Chan da sauransu. ‘Yan sandan suna zarginsu da ingiza mutane da shiryawa da kuma shiga taron da ya saba wa doka. Suna nuni da zanga-zangar ɗaya ga watan Yuli, wanda dubban mutane suka yi buris da dokar hana zanga-zanga da taruka a kan titi na kalubalantar dokar tsaron ƙasa da Beijing ta kaka ba wa birnin Wuni guda kafin ranar. Da yake bayani ga manema labarai bayan an bashi beli, Figo, ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar CHRF, ya ce hukumomin Hong Kong suna danne ‘yancin faɗar albarkacin baki ta hanyar yin zargi mara tushe tun lokacin da zanga-zangar goyon bayan tsarin demokradiyya ta ɓarke a Hong Kong a shekarar 2019. ‘Yan sandan birnin sun shiga sahun gaba a yunkurin da Beijing ke yi na haramta zanga-zanga a yankin. A ƙarshe, gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar Lahadi, bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu. Wani babban jami'in gwamnati, Redwanu Hussein, ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniyan suka yi yunkurin isa sansanin Shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijiran Eritrea. Ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige shinge na uku. Hussein ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba, amma sai suka jefa kansu cikin hatsari. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya faɗa a birnin New York cewa sun ga an harbe ayarin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Tigiri. Ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu, kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwar haka nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai bayyana gaban majalisar da wakilai domin matsalar rashin tsaro, ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa a Najeriya, inda har wasu ke nuna takaicin kasawar gwamnati wajen magance matsalolin. Muhammad Nasir ya zanta da wata mata wadda kisan gilla da aka yi mijinta ya sa ta haihu kafin cikin ta kai wata tara.
Ayyukan ta'addancin da yana ci gaba da wanzuwa, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye mai suna Rugallo me dake karamar hukumar mulkin Yabo a Sakkwato, inda suka hallaka wani mutum mai suna Awwal, wanda firgitar kisan gillan da aka yi masa ya sa matarsa Aisha, wadda ke da tsohon ciki, ta haifu kafin cikin ta kai wata tara.
Oye bayan ka tifa shi ku yana ba gadangar makowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara, bayan ƙarhen da sun kaso ka mai ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya wato ya daɗe biran su ba tun ya daɗe yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ce in kira mai tsohuwa tai. Lokacin kuka ni kama yi tun da daddare har lokacin asuba ya yi ina kuka, lokacin nan na mara ta kama ciwo har na ƙuda ta wahala ta zo na haihu wata bakwai. Gaskiya yanzu idan na kalli dan ina jin sanyi a raina saboda ina tunowa da shi.
Duk da yake matar da jinjirin da ta haifa yanzu haka suna asibiti suna samun kulawa, kanto makarmar hukumar mulkin Yabo Bala Musa Yabo ya nuna takeici akan wannan lamarin.
Shin gaskiya lokacin samu labari na bakin ci kwarai da suke hankali na tashi saboda ganin irin abin da haru a wannan karamar hukuma, wanda yake gaskiya mai bakin ci kwarai musamman ganin wannan abu gashi ya faru baki da hanci, wanda yake bamu taɓa tunani haka nan ba.
Irin waɗannan ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa ne tun 'yan Najeriya ba su gama jimami ba na kisan gillar da aka yi wa manoman shinkafa a jihar Borno. Ƙungiyar mabiya aƙidar Shi'a ta Najeriya ta bakin jagoranta a Sakkwato, Sidi Maniru mai nasara, ta nuna alhininta akan wannan kisan da aka yi wa manoman shinkafa.
Abin ma ban tausayi wanda duk wanda a ɗan adam mai rai ya ga yanda an kai kisan waɗannan bayan Allah, to dole tausaya. to muna jajanta ma al'umma wannan kasa baki ɗaya da kuma su hususan iyalan waɗannan bayan Allah a gwamnatin demokratiya zababba. To bai kamata ire-iren waɗannan abubuwa don dama ko baka samu komai ga gwamnati, tabbatun abinci, tabbatun sauƙin rayuwa, kila misali a sauƙaƙar da abinci, alaƙalla abin da aka tsammani daga gwamnati zababba ta demokratiya ta kare dukiya da rayuwar al'umma wadda gwamnatin Buhari a yanzu gaskiya ta faɗi warwas.
Kungiyar Harwa Yau ta nuna mamaki yadda gwamnatin Najeriya ke amfani da jami'an tsaro da kayan aiki a wurin da ba nan ne ake buƙatar su ba, maimakon ta yi amfani da su wajen magance matsalar rashin tsaro.
Ai yanzu cikin irin waɗanga misali na sa jami'an tsaron da ke huskanta ƴan protest su da su huskanci masu kama mutane da kuɗin hansa, akwai jirage waɗanda ya zama toca masu sauka anguluna kuma waɗanda ma an yi tanadin su akan yaƙi. To a hidda kuɗi a yi irin wannan aiki a cikin dazuzzukan nan da suka dami mutane, tunda an san in sun ɗau mutane suna shiga. Akwai bibiya da ake yi ta layoyin waya, ya zafi mai shemu kawo waɗanda ba su san komi a duniya ba gwamnati.
Wataƙila bayanar da shugaban Najeriya zai yi gaban majalisar wakilai ta buɗa wani sabon babi na sauya salon tunkara matsalar rashin tsaro a Najeriya ko da an samu shawo kan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 39 da kuma 60, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu raron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a sashen mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yan Najeriya da dama na ganin cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta kasa a sha'anin yaki da matsalar tsaro musamman a arewacin kasar, inda wasu ke ganin cewa baki na neman yanke wuya a wasu kalaman shugaban na can baya. Jama'a assalamu alaikum.
Wannan nauyi ne na ɗaura shi a kan gwamnatin tarayya, saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda, suwa suke da shari'a, suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa, suwa da suke da mashari'a. Ya aka yi aka fara 'yan ta'addar kudu maso kudu wanda hanzu na bana'in yau a kafaɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda 10-11 ko 12 wanda suka kwace bindigogi suka kashe su suka kona su. Suwaye suke sanadin fara ita Boko Haram, inda ake kira Boko Haram. Sau da haka, idan gwamnatin tarayya da gaske take, wannan abu za a iya magani shi. Boko sai a zanna gwamnatin tarayya a sa ido su rushe Najeriya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan, kafin kasancewarsa zababben shugaban ƙasa a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, yake dora alhakin ƙalubalen tsaro a kan gwamnatin tarayya ta wancan lokacin a ƙarƙashin shugaba Goodluck Jonathan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. To sai dai tuni da wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a a Najeriya suka soma kiran shugaban Buhari da ya yi murabus saboda kasawa a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar, inda 'yan kwanan nan wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi wa wasu manoma fiye da 40 yankan rago a lokacin da suke aiki a wata gona a jihar Borno. Wasu 'yan ƙasar irin su Bashir Altine Guyawa Isa, shugaban ƙungiyar Rundunar Adalci ta Najeriya reshen jihar Sokoto, na da ra'ayin cewa baki ya riga ya yanka wuya a kalaman na shugaban ƙasar na can baya.
Maganar shugaban ƙasa ta farko ita ke da sojojin ruwa, ita ke da na sama, ita ke da na ƙasa, kuma ita ke da jami'an tsaro, 'yan sanda da kowa. Saboda haka bata so ƙarshen wannan tsaro ba, ana unhali da sha'anin tsaro ne kawai, ana cin kuɗi na ƙasa na talakawa. Da ana son a magance tsaron, Malam Murtala, dududu 'yan Boko Haram su nawa ne? Dududu dajin Najeriya ina ne? An yi yakin basasa garin ƙasa ga wata 18, an kawaye gari kaf, babu inda wani dan aware shike wani mai son a raba Najeriya. Malam Murtala ai yakin matsayi ne faɗa na matsayi ne ai tuntunu iri Malam Murtala to wannan sha'ani na Boko Haram ko kuma masu garkuwa da mutane ni yasa ba a kawo ƙarshe ne ba mu yan ƙasa abin da muke dibo idan muka dauko waɗannan magagannu na shugaban ƙasa cewa ita an daidai ta walwala wannan matsala mun ka auna da abubuwan da ke tahiya to ba canza zane ta yi ba ana ohani da sha'anin tsaron ne kawai ana cewa an hidda kuɗi don a samu magani ko hanyoyin da za a maganin tsaron amma har yanzu babu wani al'amari wanda ya canza yau ƙasar ga Boko Haram sun kai mutane suke yankewa suna ɗauko kanunsu suna azaba bisa cikinsu suna nuna ma gwamnatin Najeriya
akwai wasu ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya da dai sauran wasu 'yan raji da suka so mai kira ga shugaba Buhari da cewa ya sauka daga makamin saboda ya kasa ga sha'anin tsaro haka kuma majalisar dokoki ta tarayya ta gayyace shi domin ya yi bayani dangane da halin da ake ciki hasali ma akwai wasu labarai da wasu rahoton da kin cewa a majalisar ma an fara yunkuri na tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda kasawarsa akan sha'anin tsaro ya ka kalli wannan labari
Malam Murtala gaskiya ne duk wani shugaba na kowace irin ƙasa duniya abinda a kundin tsarin mulki shine zamantakewar jama'a kiyaye mutuncin su da illin su da tsaron su rayukan su da tsaron dukiyar su duk shugaba kowane iri ne ko in ma na addini ne kowane iri in ma na kabila ne kowane iri duk bai tabbatar da kiyaye haddi na ƴan ƙasa ba da mutuncin su da illin su da rayukan su ba to wannan gwamnati ta kasa ta gaza kuma kasasshiya ce shi kanshi ai kiran da an kai mai yanzu wanda zai je majalisa tabbas mu muna da yaqini zai ce ainihin ya kasa sannan wadaga kungiyoyi duk da suka kira shi sun san ya kasa ba kazahi bane ba sharri bane sannan mu ma talakawan kasa mun tabbatar da ya kasa saboda yanzu babu wani al'amari wanda ake bisa gare shi na cewa sabo ne kuma ana ganin cewa zai magance wa ga matsala ta tsaro daidai ne shugaban kasa ya makai da maslaha ya sauka a azan waɗanda aka ganin cewa za su tunkari sha'anin tsaron duk wani al'amari wanda aka cikin ƙasa ga aje shi a tunkari tsaro saboda a samu zaman lafiya domin rayuwa ta ci gaba kuma 'yan ƙasa su ci gaba ƙasa ta ci gaba
duk da yake mutane da dama na kwatanta nasarar da ƙasar ta samu a yaƙin basasa da kuma kasawarta a sha'anin tsaro da ake ciki a halin yanzu masani sha'anin tsaro kuma tsohon mataimakin babban sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya tambari Abu Muhammad yana ganin akwai bambanci
ai scenario din biyu ba ɗaya suke ba wancan civil war da aka yi ai conventional warfare ne abinda a conventional warfare yaki wanda ka san inda makiya suke ka san inda suka yi ɓuya su ma sun san inda kake don haka in attacking za ka kai musu ka san inda suke amma yanzu wannan da ake yi yakin sun kuru ne ba a san wane ne maki ba ba a san inda yake ba
kaga ba ka ganin kasa wace ga jami'an tsaro na shin sani ainihin
mutum to suna to ai ba ta iya cewa gaba ɗaya sun kasa tunda akwai wasu nasarori da sun ka samu in dai wani wuri sun kasa akwai kuma inda sun ka samu nasarori amma ko alama ba za a hada civil war da yake kai kana can tsaye na san inda kake conventional warfare ne amma wannan gorilla warfare ne inda ba a san inda maki yake ba sannan baka ma sani ba ko yana nan tare da kai dai yawancin duk tsawon da kaga an kai attack ai sai da ya saida wanda ya san asirinka
AIG tambari ya bo mai murabus yana ganin da akwai wata hanya da kan iya kawo maslaha ga kalubalen tsaro a Najeriya.
Kaga number one bai kamata a ce wannan yaki da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu satar shanu da waye a barar shi kawai ga hannun sojoji ba gaskiya fi sirri ne. Ya kamata jama'a su ma su tashi tsaye su kare kawunan su saboda sojoji baya yiwuwa kowane ƙauyen Najeriya a ci akwai soja shi ya zaka ga sai sun dubi inda da soft target inda babu kowa sai su tashi kamar yadda sun kai ba da mari suke cikin da kwanan na ala wani suka yi mai dubu da sauran wurare ai sai sun dubi inda babu kowa babu semblance na security don haka shi na da kyau gwamnati ta ɗan sassauta doka a rike makami tunda abin ya bace a sassauta ya zama mutane da yawa ga kauye suna samun dama makamai su su rike ko dai an zo ba a cin su da yaki an kashe su su ma su kashe ya kamata duk wani wanda yake da hannu wurin wannan yaki da yan ta'adda gwamnati ta yi kitin nashi sosai yanzan yana da body armor wato sulte wanda kowa albashi da bindiga ko wani abu wani abu sai ya kare shi ga a yi mishi rauni ko a kashe shi ma gaba ɗaya haka nan kuma ya kamata ko mai tsadan motocin nan masu sulke waɗanda ake kira armored vehicles ya kamata a sai su isa shi don wanda yake cikin wannan yaƙi yanzu yana nan shi za ka ga yawanci duk mutane waɗanda suke aerial action ai ka ga yawanci su ne suke sun yi kowacin nasara ga wannan yaƙi saboda su suna sama suna da na'urorin da ke nuna wasu inda suke suna iya su calculating na distance tsakanin inda jirgi yake da mutanen da suka so su yi bombing sun yi nasara saboda su ba a kai gare su don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta samu waɗannan sulke na jiki waɗanda suke tafiya ƙasa ya zan suna da su isasshe sannan kuma waɗanda a cikin motoci ya zan an kai ambushin nasu a ba samu su ana kashe su arha.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Dodone da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida na Sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarfilu a takaice a jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma sabanin ra'ayin siyasa akan yaki da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A hali da ake ciki kuma zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya Talata waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15 kana saboda wasu mutum 283 kuma suka mutu. Biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya lashe takobin yaƙi da annobar kana ya kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkinsa. Bikin shekaru 5 na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da Amurka domin ƙarfafa martanin da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurbatacciyar iska mai illa ga tsiro.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muku kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Nigeria. Kafin mu sallama muna taya Alhaji Muhammad Yako mai jama'a sakataren karamar hukumar Gumel murnar ɗaurin auren yarsa Hafsat Muhammad da angonta Ibrahim Muhammad mai gatari wanda za a yi ranar Juma'a. Haka kuma muna taya Usman Tijjani Muhammad da amaryarsa Aziza Alhamza murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar a gidan Alhaji Gwadabe mai tasa da ke Waruri a birnin Kano da karfe 11 na safe. To muna fatan Allah ya azurta su baki ɗaya da zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za ku iya ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yaku Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibiya Hero Dodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.